أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو ترى قوتهم رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبو دقري حدود الثلاثين دقيقة وندونا رانا تيدي دي دشاترا قوتهم تقوص نشكرا تجبو بيو دقوما تميلادية za mu tashi sabon darasi a cikin darasinmu na tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata na ramadan mai albarka. Allah ya buɗa mana fahimta, ya ba mu ikon aiki da littafinsa, ya sanya mu a cikin masu karanta shi haqqa tilawatihi. Wannan ɗan uwa yana tambaya cewa mutum ne yana da kuɗi na rufin asiri kuma sun isa fitar da zakka. Idan ya fitar da zakka zai iya ba wa mahaifinsa domin ya biya bashin da ake bin mahaifin nasa, ba zai iya ba ma mahaifi daga cikin kuɗin zakka saboda sifar talauci, domin ciyar da shi ya hau kan mahaifi. Idan mahaifi yana ya hau kan ɗa, idan yana da wadata mahaifinsa ba shi da shi, to ya wajaba a kan ɗan ya ciyar da shi, don haka ba zai ba shi daga cikin zakkarsa ba saboda rashi. Amma zai iya ba shi saboda sifar biyan bashi, zai iya ba shi domin ya biya masa bashi daga cikin zakka. Ya ba shi da sifar biyan bashi ne, ba da sifar wato talauci ba, tunda da sifar talauci ne aka hana shi ya ba shi zakka, saboda sifar talauci ta koro a kansa, tunda akwai wanda zai ɗauki nauyinsa ya ciyar da shi, shi ne mahaifinsa. Amma da sifar cewa ana bin sa bashi, tunda wanda ake bi bashi suna daga cikin jinsin wanda ake ba mu zakka, walgharimin, kamar yadda ya zo a cikin sinfi na daga cikin sinfin guda takwas, aka ce daga ciki walgharimin, wato waɗanda ake bin su bashi. Don haka zai iya bashi zakka domin ya biya masa, domin biyan a sifar cewa ana bin sa bashi. Wallahu ta'ala a'lam. Yace game da sallar ashan, shin wanne ne zai fi mutum ya je masallaci ya bi jam'i ko ya yi sallah a gida da iyalansa? A zahirin hadithin Zaid ibn Thabit shi ne yin sallah a gida ta fi, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi sallah cikin ramadan da dare, sahabbai suka bi shi a daren farko da dare na biyu da dare na uku, a na hudun bai fito ba, sai ya ce masahabbai sallu fi buyutikum fa inna khayra salati al mar'i fi baytihi illa al maktuba. Yace ku salla a gidajenku, domin sallar da tafi alkhairi ta mutum ita ce wanda yake yi a gida, sai wanda take ta farilla. Dan haka wannan ya nuna kan cewa yin salla a gida ita ce tafi. Wannan kuma shine zabin Imam Malik. Amma waɗansu malamai kamar yadda yake masabar Imam Ahmad ibn Hanbal sun ce yi a masallaci ya fi, saboda tsayar da alama daga cikin alamomin addinin musulunci. To a cikin irin wannan, wato sai ya zamanto idan dai har yi a gidan zai kai ya zuwa ga cewa ba za a samu mutane suna zuwa masallaci ba, har ya zamanto wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci da take rayar da garuruwan musulmi, take sanya haske a cikin garuruwan musulmi ta hanyar wato haɗuwa akan ɗa'a da taimakon juna. Waɗanda suke da rauni in sun zauna a gida ba za su iya yi ba, in sun ga ana yi a masallaci za su samu ƙarfin gwiwar yi. In ya zamanto zai kai idan mutane suka fifita yi a gida saboda kwaɗayin samun ladan da ke cikin wannan hadith ɗin, wannan zai kai ya zuwa ga a wofantar da masallatai da tsayar da wannan alama ta addini, to halarta yinta a masallaci ɗin shi ne yake. Kuma wannan shi ne Imam Ahmad ya gani, ya zaɓa a cikin mazhabarsa kan mutum a yi a masallaci shi ne ya fi bisa a yi a gida, musamman in ya zamanto kan cewa mutum ne wanda ake koyi da shi, wanda ake koyi da shi aka ga baya zuwa, sai mutane ya zamanto kan cewa wannan ya sanya su suke zuwa. Kuma ba lallai ne wanda ba su zo ɗin ba, su suna da irin ƙarfin zuciyar wanda ake koyi da shi na ya yi a gida, su sai ga in ba su zo ɗin ba sun ƙare da yin hira. Wataƙila wannan sai ya zamanto kan cewa daba ake zuwa, ko kuma aje wajen hira ya zamanto, ko kuma a sa talabijin a gaba, a sa CNN da kokawa da Liverpool da makamantan waɗannan. kaga shikenan sai ya zamanto kan cewar domin neman mustahabbi an fawwata abin da yafi shi karfi na mustahabbin kuma wannan ya kai ya zuwa ga yin abin da yake shine makruhi ko ma haramun saboda haka ya kamata mutum ya zamanto yana da fiqhu addini yana auna abubuwa daidai gurgurdan abin da yake shine maslaha a cikin addini yace shin mutum zai iya yin jami'i a masallaci na asham kuma ya koma gida ya ƙara tashi da dare yayi wasu raka'o'in fiye da 11 ko 13 ba abin da zai hana shi haka mutum zai iya yin sallar tarawih a cikin masallaci sannan in ya koma gida bayan yayi bacci ko kafin yayi bacci ya ƙara wata sallar domin ita sallar dare akan yi ta a farkon dare a tashi a sake yin ta a ƙarshen dare kamar yadda ya zo a hadisin Abdullah ibn Abbas yayin da ya kwana a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha da ya kwanta sannan ya tashi yayi alwala yayi sallah abinda Allah ya rubuta masa yayi sannan ya koma ya sake yin bacci sannan ya tashi ya sake yin wata sallah saboda haka wannan shine asali na ai haka kuma wannan shine a cikin wannan shine raddi ga waɗanda suke cewa abinda ake yi a goman karshe na ai tarawih sannan aje ai tahajjud wannan waya saba bid'a ya saba sunna ba shi da asali wannan hadisi na Ibn Abbas wanda yake yana cikin Bukhari asali ne a Muslim asali ne akan wannan saboda haka mutum zai iya yi an ruwaito sayyidina Abu Bakar a cikin muwatta ya kasance ya ce yana yin sallar tarawih yana yin sallar dare yana yin witri a farkon dare sannan idan ya tashi sai ya rinka yin raka'a biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa akan wannan sayyidina Umar yace shi kuwa idan ya tashi idan yayi witrin sa idan ya tashi da sayyidina Umar yace shi kuwa wannan na Abdullahi dan Umar ne cewa shi idan yayi witrin sa a farkon dare in ya tashi da daddare zai ƙara yin sallah sai ya raka'a ɗaya ta cike masa wancan wuturin nasa sannan ya sallah raka'a biyu sannan ya zamanto ya sanya wuturinsa a ƙarshen dare shi ma wannan fi'ilin sahabi ne wanda ya nuna dai duk a shahid shi ne cewa za ka iya yin sallah a farkon dare ta qiyamul layl sannan kuma ka tashi da daddare ka sake yin wata abinda ya wajaba abinda wato ya rataya na hukuncin qiyamul layl shine yake akan hukuncin qiyamul ramadan tarawih duk ba domin duk ba su daya duk qiyamul layl ne sallar da ake yi bayan sallar isha zuwa hudowa alfijir qiyamul layl ce sai idan ta kasance a cikin ramadan sai a ce mata qiyamul ramadan ko a ce mata tarawih abinda sai ake ce mata tarawih saboda jam'i ne na tarwiha sallar da ake hutawa sun kasance sukan yi raka'a biyu sai su dan huta sana tashi a sake wata raka'a biyu domin raka'a sun kasance suna karatu bilmi'in ayoyi 100 a cikin sallah a raka'a daya to saboda haka idan aka yi raka'a biyu din sai a dan tsaya a dan huta to ba irin tamu ba wanda yake abin nan minti 5 minti 10 an yi raka'a biyu saboda haka ne ake buƙatar huta amma duk da haka dai mukan dan yi dan dai wato cewa sunnar salaf ce daga nan ne aka samu mata suna tarwiha ake jam'in ta a ce tarawih idan kuma mutum yayi bacci sannan ya tashi a ƙarshen dare sai a ce mata tahajjud min al-hujud daga bacci saboda haka dukkan su amma gaba ɗayan su qiyamul layl dukkan sallar da ake bayan sallar isha zuwa fitowa al-fajr sai ake ce ma qiyamul layl to wannan shine bambancin nasu in kai cikin ramadan ta zaman to qiyamul ramadan in aka yi ta da sifar yadda ake ana yin hutu a qiyamul ramadan din kuma akan kira ta tarawih jam'un tarwih sannan in kai bacci sannan tashi a ƙarshen dare a kirawo ta at-tahajjud asham wannan ban san asham ba wannan da Hausa ne ba Larabci bane amma ban san asalin gaskiya ban san asalin ishtiqaqin asham ba Allahu a'lam sai dai wanda ya sani kuma ya watakila insha Allah aka je soro wajen malaman soro za su gaya mana asalin ishtiqaqi ba zai kasu yana da ishtiqaqi a cikin wani abu na addinin musulunci ba dan yaran harshen Hausa musulmin harshe ne an musuluntar da harshen Hausa saboda da yawa daga cikin abubuwa da ake faɗa a harshen Hausa daga musulunci ya taso ba wai kawai Larabci bane Larabcin amma na musulunci ba Larabcin sunayen titunan Masar ba a cikin tambayar farko da ɗan uwa yayi na cewa zai iya yi ya yi sallah a gida da iyalinsa kwarai akwai lada akan mutum ya sallar dare tare da iyalinsa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana dariya gabawa musulmi da yayi tashi yayi sallah sannan ya tashi matarsa idan bata tashi ba yayyafa mata ruwa har ta tashi sannan suka yi sallah kaga sai ce suka yi sallah wannan ya nuna a kan cewar Allah yana dariya yana nuna kan cewar wannan sifa ce ta Allah haqiqatan kuma lazimin ta shine Allah yana yarda da waɗanda suka yi wannan saboda ka muna tabbatar da wannan sifa ko muna tabbatar da lazimi cewa Allah yana yarda da wannan aiki wanda ya nuna kan cewa abun so ne saboda haka mutum ya sallah da iyalinsa a cikin gida su jami'i shi ma abun so ne akwai lada kuma akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya tashi da dare yayi sallah sannan ya tashi matarsa ita ma ta yi sallah ko suka yi sallah tare za a rubuta su a cikin azzakirina Allah kafiran wazzakirat masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata saboda haka akwai falala akan mutum ya sallah tare da iyalinsa wannan yace yana sayar da katin waya akwai abokan zama na suna bani ajiyar kuɗi amma mun yi yarjejeniya da su zan ke juya kuɗin su da nawa in na sayo kati da su shin hakan ya halarta ko kuwa bai halarta ba a huta lafiya eh wannan ya halarta ka zama to abinda ake kuke yi ciniki ne da ake ce masa al-qirab ko mudaraba wato sun baka su ne masu kuɗi kai ne mai aiki idan suka baka kuɗi ka je ka siyo kati ya zama to kan cewa kun raba ribar a duka yanda kuka yi abinda ya kamata ku yi sai ku yarjejeniya akan cewa a kowane kati din nan da ake sayarwa ana samun naira 50 to naira 30 ta wace naira 20 taka ce kai mai kuɗi ko kuma yace a'a naira 20 ita ce taka su masu kuɗi naira 30 ne nasu to sai a yi lissafin bisa haka wajibi ne a shiga akan bayanin abinda yake wajibi abinda yake na riba abinda yake tabbata ga kowa to sannan kuma a yi gaskiya idan suka yi gaskiya suka bayyana Allah sai sanya albarka a cikin cinikinsu in kuwa suka ɓoye suka yi ha'inci Allah sai ya shafe albarka a cikin cinikin shi wanda aka yi cinikin ƙiraba da shi mu'taman ne amini ne domin dukkan wakili amini ne an wakilta shi a kan abin da zai yi saboda haka wannan abin da yake yi a ƙiraba ne za su iya canza cinikin ya zamanto na wakala ne al-wakalatu bil ajr ya zamanto wakilinsu ne su ce ga kuɗi mun baka ka rinka siyo kati kana sayarwa a kullum za mu rinka baka naira 50 ka sayar da katin ko baka sayar da katin ba amma duk ribar da aka samu ta muce saboda haka shi ya zamanto ajir ne a nan wajen ko kuma wakil bil ajr ana bashi kamashu ko kuma su sanya cewa kamashin da za su bashi akan cinikin da ake na wannan rana duk abin da aka yi na ciniki na ribar da aka samu 10% nasa ne ba ƙiraba ba ne amma sun kira shi alwakalatu bil ajr duk wannan ya halatta kuma duk irin waɗannan nau'o'i na ciniki shi ne aka tsawara su aka tsara su ake yin su a cikin tsarin wato hada-hadar kuɗi ta addinin musulunci wanda bankunan musulunci da kamfanoni da suka dace da shari'a da tambarori da suke so su yi cinikayya ta tsarin musulunci suke yi duk irin waɗannan ne da mubaraba ko kace mata ko kace mudaraba ko kace qiraba ko kuma da kuma wakala da kuma al-ijara wannan yace mutum ne ya kade yaro mai katsin hankali da mota bayan kwana 5 sai ya mutu yana da kafara saboda wani malami ya ce in ya kwana 3 kafara ta fadi daga kansa a wanda idan mutum ya zamanto shine ya sabbaba wannan kadewar da yayi ita ce ta sababa maka ajalinsa ba wata ba ya zamanto ya warke daga wannan hadarin ba ya tashi sannan wani rashin lafiya ya zo ya same shi in dai ya kwanta a asibiti saboda wannan hadarin duke shi da aka yi da mota in ya mutu kafara ta hau kan mutumin kuma diya tana kansa sai dai idan sun yafe saboda ka'idar shari'a duk wanda ya sababa akan kisa duk wanda ya zamanto shine sanadiya na kisa to shi ne zai biya kafara idan ya zamanto ba a samu wanda ya mubashara wanda shi ne mubasharan ya yi kisan ba bambanci tsakanin al-mubashir da al-mutasabbib shi ne kamar ka zo ka haƙa rijiya a hanya wani sai zo ya tura wani cikin rijiyar sai ce ai shi bai san da rijiya a wajen ba shi dai kawai ya ture shi ne da ya tura shi ya fada cikin rijiyar ya mutu yace kuma shi bai san da rijiya a wajen ba to kaga wanda ya tura shi ne al-mubashir wanda ya haƙa rijiya shi ne al-mutasabbib dan shi ya zo ya haƙa rijiya a hanya inda ba a tsammanin akwai rijiya to amma tunda an samu al-mubashir wanda yayi to shi ne zai biya diya amma idan ya zamanto ba a samu al-mubashir ba kamar mutum ne ya haƙa rijiya a hanyar mutane ko bai sanya alama wanda za ta nuna wa mutane ba sai wani mutum ya zo ya fada cikin rijiyar ba wanda ya tura shi ba to ka gani wanda ya sabbaba wato rashin ransa wanda ya sabbaba halakarsa wanda ya haƙa rijiyar to wanda ya haƙa rijiyar shi zai biya diya domin shi ne al-mutasabbib tunda babu al-mubashir a nan wajen saboda haka wanda ya zamanto shi ne ya sabbaba a kasancewar yaron yana da taɓin hankali wannan ba hujja ba ce rai ne da rashin hankalin nasu dole sai ya biya diyyarsa kamila saboda rai ne don haka inda kawai ba zai biya ba inda kawai bai zamanto sababi na rasuwarsa ba shi ne bayan an shigar da shi asibiti ya warke ya fito daga cikin asibitin sai wata cuta kansa ta tashi aka mayar da shi asibiti ya zamanto kan cewar ya rasu to wannan sai ya zamanto wannan mutuwa ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya sauko masa amma shi ma da likitoci za su ce wannan mutuwa wannan cutar ta biyu da yasa aka dawo da shi asibiti har ya mutu sanadiyar wancan hadarin ne da aka sanadiyar buguwarsa ne wani rashin lafiya ne da ba a gano ba wanda sai daga baya ya tashi dan in sanadiyarsa ne to duk da haka sai ya biya diya kuma sai ya yi kafara saboda kimar rai na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illahu Allah babu abun bautawa da gaskiya face shi la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wallahi tabbas Allah sai ya tattara ku ya zuwa ga ranar alqiyama wanda babu kokonto a cikin ta wa man asdaqu min Allahi haditha wane ne yafi gaskiyan zance bisa Allah Allah madaukakin sarki ya kawo bayanin hukunce-hukunce na daular musulunci amma kamar yadda tarbiyyar alkur'ani take komai na addinin musulunci ana assasa shi ne a bisa asasin aqida tsarin shari'a da tsarin dokoki ana assasa shi ne a bisa aqida shi yasa sai aka soma shimfiɗa da tabbatar da wannan haƙiƙa haƙiƙar tauhidi da haƙiƙar imani da ranar lahira shi yasa zaka ga a cikin hukunce-hukunce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in kun kasance ya ku mazaje kuna imani da Allah da ranar lahira in kun kasance ku mata da aka ce ku yi idda da aka ce za ku zauna zaman idda in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira ku bi wannan umarni ku aikata wannan doka komai ana yin rab ana rataya shi ne da imani da Allah da imani da ranar lahira domin wannan shine asasin gina al'umma al'umma da aka gina ta ba bisa san rai ba ba bisa wato alaƙar kabila ba ba bisa cewa ƙasa ce wadda take ta haɗa su wani muhalli ya haɗa su ba a'a wato al'umma ce da aka gina ta a bisa aqida duk wanda ya yi imani da wannan aqidar dan wannan al'umma ne wanda bai da wannan aqidar ba dan wannan al'umma ba ne to addinin musulunci da aka gina shi akan wannan aqida shi yasa Allah madaukakin sarki kafin ya ambaci waɗannan hukunce-hukunce wanda za su zo wanda suke magana akan al-alaqatu dawliya, alaqar daula da daula, alaqar daula tare da rundunonin jama'a na daban wanda ba a cikin wannan daular ba. Abinda yanzu aka gina aka ce masa fanni da ake karatun sa ake ce masa international relations, alaka tsakanin dauloli. Wannan tun kafin kasashen Turai daga baya bai fi shekara 200 suka fara shi ba, amma tun kafin tun shekara 1400 Allah ya sanya asasin wannan, wato wannan shari'a, asasin dokokin yadda ake wannan mu'amala a cikin shari'ar musulunci. Amma sai da Allah ya shimfiɗa da tauhidi, yace Allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi. Sannan kuma la yajma'annakum, sai ta zamanto wata jumla ce, lam dinnan al-muwatti'a lil-qasam, tana zuwa ne bayan rantsuwa, wato wallahi la yajma'annakum, na rantsa da Allah, Allah tabbas zai tattara ku gabaki ɗayanku, ila yawmil qiyamati, la yajma'annakum ila yawmil qiyamati, yazuwa ga ranar tashi. Abinda ake ce ma al-qiyama, al-qiyamu min al-qubur, ranar da ake tashi daga kaburbura. Waɗansu malamai kuma suka ce Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyama, Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi, wallahi tabbas zai tayar da ku zuwa ga ranar al-qiyama. Sai ya zamanto Allah mubtada, la yajma'annakum shine khabar din, la ilaha illahu sai ya zamanto jumla ce mu'taraba da aka kawo ta domin girmama matsayin Allah tabaraka wata'ala da yabo a gare shi, tunda mafi kyawun yabo shine kai yabo ga Allah da cewa shine kadai, shine makadaici a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa, kace la ilaha illahu. Ranar al-qiyama ita ce ranar da ake tashi daga kaburbura, domin shine asalin ma'anarta. To sannan Allah ta'ala ya ce wa man asdaqu minallahi haditha, wane ne yafi gaskiya wajen zance bisa Allah, wato babu wanda yafi Allah gaskiyar zance, shine ya faɗa da kansa cewa za a yi tashin al-qiyama. Wannan yana daga wuraren da Allah ta'ala yake rantsewa, rantsuwa ce Allah yake yi akan za a yi tashin al-qiyama. To Allah da yi rantsuwa ba ma maganar sa bai yarda ce, domin babu wanda yake shi gaskiya. Me yasa ake ƙarya? Saboda tsoro. Allah tsoron wa zai ji ballantana ya ƙarya? Wani yana bada labarin wani shahararren ɗan siyasa a ƙasar nan, yake cewa saboda girman kansa da jin kansa da izzar da yake da ita baya ƙarya, saboda kada a kama shi da yayi ƙarya. Ba wai dan saboda ƙarya Allah baya son ta ba, saboda girman kai kawai da jin kai ba zai yi ƙarya ba. To ballantana kuma saboda wanda yake nuna maka kan cewa wato ƙarya a wato kaskanci ne yake sa a yi ƙarya in kana jin tsoro, amma wanda baya jin tsoro dan me zai ƙarya? To saboda haka Allah me zai sa Allah ya ƙarya? Allah babu wanda ya kai shi gaskiya wajen zance, shi yasa ne Allah ta'ala yake rantsewa a wurare da dama akan masu inkarin ranar alkiyama. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. Kafirai suna riyawa, suna faɗi a bisa wato riyawar magana kan cewa ba za a tashe su ba ranar alkiyama. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka faɗa musu bala a za a tashe ku, wa rabbi na rantsa da ubangiji na, la tub'athunna wallahi za a tashe ku, thumma la tunabba'unna bima amiltum, thumma la tunabba'unna bima amiltum, sannan kuma wallahi lallai za a ba ku labari akan abin da kuka aikata. Saboda haka wannan ya tabbatar mana waɗannan haƙiƙa guda biyu, Allah babu abin bautawa da gaskiya sai shi, saboda haka shine masdarin tashri'i, shine kadai mai kafa doka, shine kadai wanda yake da uluhiyya, shine kadai wanda yake da alhakimiyya. Abinda ya so shi ake yi, ba za a ce abinda mutane suke so shi za su yi ba, kamar yadda dokar kasashe take nunawa cewa abinda mutanen kasa suka zaba shine al'ala. In suka zaba cewa wannan shine doka, to shi za a bi. Kas mutanen kasa da za su zaba abu gabaki ɗaya saba na Allah, zaɓin su abofi yake, zaɓin Allah shine. Saboda haka da ake cewa sovereignty belongs to the people, cewa wato alhakimiyya da izzar jin cewar abinda mutane suke so shine zai tabbata a ce wannan na mutane ne, na al'umma ne. Wannan kuskure ne, kalmar kafirci ce, yana daga cikin kafircin wannan zamani da aka zo aka assasa aka rubuta a cikin kowane constitution. Izza da haƙƙin yin doka na Allah ne, tunda Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu. Sannan haƙiƙa ta biyu cewa gaskiyar ranar lahira, cewa akwai hisabi, wanda yake imani da ita da tabbatar da ita a cikin rayuwa shine wanda yake wadatarwa ga barin kan cewar sai ka samu dan doka wanda yake kare doka kafin a ce za a aiwatar da doka. Farkon abin da addinin musulunci yake wajen gina al'umma shine a sanya aqidar ranar lahira domin ya zamanto mutane sune za su rinka kiwon kansu ko da mai kiyayewa a kansu ko babu mai kiyayewa za su bi dokar Allah. Saboda haka yayin da ya zamanto aka samu masu kiyaye doka, masu hizba suna kiyaye doka, wannan tsari ne akan abinda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zuciyar kowa na ne yin kiyo. To sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci dokoki na yanda musulmi za su yi alaka da wato dauloli da kuma halaye na al'umomi waɗanda suke ba 'yan cikin su ba. Allah ya fara da halin jama'a ta farko ya musulmi za su yi alaka da su. Sune munafikai waɗanda suke ba a cikin su ba, suna cikin wata ƙasar nesa da su, ba tare suke da su ba, amma suna bayyana kan cewa suna tare da su amma hakikatan ba tare suke da su ba. Allah ta'ala ya ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn, fa malakum me ke gare ku, ai ma huwa ka'inun lakum, menene ya kasance a gare ku inkari ga halin da suke ciki, me ya kasance a gare ku fil munafiqina a cikin sha'anin munafikai, fi akaini kun zamanto ungiya biyu, wato me yasa za ku rabu biyu ku rinka jayayya akan sha'anin munafikai, wallahu artatahum bima kasabu, alhali ku Allah ya dilmiyar da su a cikin kafircin su saboda abin da suka yi tsoruri. Ar-rikis anan wajen najasa ne, wato Allah ya dilmiyar su cikin najasar kafirci, bima kasabu saboda abin da suka aikata na tawukan su na saban na kafircin da suka boye da kuma munafinci. Allah ta'ala yake cewa wato basu kai yanda har za ku tsaya ku damu da su har ku rinka tsabani tsakanin ku da juna ba. Wannan ayar malamai sun ambaci sababin nuzul akan ta, sababi ne yawa wanda yake mafi rinjaye abinda Ibn Jarir al-Tabari ya rinjaye a cikin tafsirin sa, kuma sauran waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka karkata zuwa ga wannan ra'ayin, shine abinda Ibn Abbas ya rinjaye cewa wannan ayar tana magana ne akan waɗansu mutane da suka ce sun musulunta amma suna Makka, amma musuluncin nasu bai sanya su su zabura su hijira su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Suna da wata alaka imma ta auratayya wa imma ta surkunta wa imma ta dangi wa imma alakar cinikayya wadda ta sanya su suke ganin ba za su iya salwantar da wannan alaƙar ba su yi hijira su tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka suka zaɓi su zauna a cikin kafirai. Abinda ake yi na gaba da musulunci a cikin wannan daula ta kafirci su ma su yi musharaka, suka ƙi yin hijira. Saboda haka sai musulmi suka yi saɓani, waɗansu suka ce ai idan muka samu hali a kansu dole ne mu kashe su saboda hukuncin su hukuncin kafirai. Waɗansu kuma suka ce ta yaya za a yi ku kashe su bayan abinda kuka faɗa kuka musulunta la ilaha illallah muhammadur rasulullah, su ma sun faɗa suke musu tsakanin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan bai ce komai ba, waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza, sai da wannan aya ta sauka suke musu inkari. Me yasa za ku ɓata lokacin ku, me ke gare ku za ku zamanto kun rabu kashi biyu ƙungiya biyu kuna jayayya akan waɗannan mutane waɗanda suke munafikai wato ba masu gaskiyar imani ba, alhali ko Allah ya dimiyar da su ne a cikin kafirci sun kasa gane haccen musulunci bima kasabu saboda abinda suka tsororta, wato sanadiyar abinda suka yi ne Allah madaukakin sarki ya sanya suke dada ƙara kutsawa cikin bata. Wannan sunnar Allah ce cewa alhasanat kyawawan ayyuka suna sa mutum Allah madaukakin sarki ya shirye shi wajen yin waɗansu kyawawan ayyuka, saƙo kuma yana sa mutum ya daɗa nisanta a cikin saɓon Allah. Shi yasa ne malamai suke cewa al-ma'afi baridul kufr, ayyukan saɓo su ne suke kaiwa ya zuwa ga kafirci. Saboda ai arkasahum bima kasabu, Allah ya dilmiya su cikin wato dauɗa kafircin su saboda abin da suka yi, saboda tun farko shakkar da suka a cikin imani da saɓon Allah. Wannan sai yasa Allah madaukakin sarki bai musu muwafaka kan su fito daga cikin kafircin nasu ba, su fito daga cikin shakkar su. Sannan sai Allah ya ce aturiduna an tahdu man adallallah, koko kuna so ku shiri waɗanda Allah ya riga ya batar da su ne, wato waɗannan Allah ya batar da su ba kwa gani, to me za ku ɓata kanku, za ku ɓata lokacinku kuna jayayya tsakaninku da juna bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya batar da su wato halin da take ciki hali ne na bata wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka samu masa tafarkin wanda yake zai tafarki shiriya ba wanda yake Allah ya riga ya rubuta masa bata to ba zai da za ka yi da shi wanda batan da ake nufi a nan wajen shine bata na rashin tawfiq wato domin shiriya iri biyu ce akwai shiriyar bayani wanda zaka bayyana ma gaskiya to amma wannan shiriyar ta bayani ba za ta amfani mutum ba har sai ya samu ɗaya shiriyar ita ce shiriyar tawfiq shine Allah madaukakin sarki ya sanya karfin bin shiriyar ya masa muwafaqar bin shiriyar a cikin zuciyarsa to wannan ba wanda yake da iko akan wannan sai Allah wanda Allah ya hana masa wannan muwafaqar ba yadda zaka yi shi shine yake cewa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda Allah ya batar da shi ba zaka samu tafarkin shiriya a gare shi ba to waɗannan waɗanda halinsu yake a haka sun nuna wato rashin fahimtar su ga addini suka kasa yin hijira suka kasa fifita alaƙar wato yin tabhiya suka kasa fifita sadaukar da kai domin Allah akan alaƙar duniya suka fifita alaƙar duniya akan sadaukar da kai ga maslaha su ta duniya domin maslahar addini saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsale su suka dinne a cikin kafircinsu na'am
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
نعم الله تعالى يتي وتبايا بينا شعوة النمبا بندا كسن شعورسو سنكوزا شكين كاتركي wani abu kuma wanda zai sa musulmi kada su sassauci tare da waɗannan shine Allah ta'ala ya ambata a wannan aya ya ce waddu law takfuruna kama kafaru suna so ku kafirta kamar yadda su suka kafirta fatakununa sawa'a har ku zamanto daidai wa daida kun zamanto ɗaya a cikin kafirci fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah tunda haka ne kada ku riki waliyai majibinta na murra wanda za su zamanto kuna keɓance su da soyayya kuna hangar da su akan asiranku hatta yu hajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira saboda Allah hatta yu hajiru fi sabilillah fa in tawallaw idan ku suka ƙi yin hijira fi sabilillah fa khuduhum ku kama su wa qutuluhum ku kashe su wato ku kama su kuma yadda su fursuna wa qutuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum ko ina kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku riki wani majinci daga cikin su kada ku riki wani wato mataimaki wanda za ku rinka neman taimakon sa akan yakin ku da abokan gaba domin ba magaskata bane a cikin cewar suna tare da ku a cikin cewar da Allah ta'ala yayi waddu law takfuruna suna so ku kafirta kamar yadda suka kafirta a cikin wannan akwai zaburar da musulmi akan su kyamaci waɗannan mutane so suke fa ku kafirta kuma kun san tsacin kafirci ku ne fa wanda jiye kuke cikin kafirci Allah ya tsantar da ku daga cikin kafirci to so kuke yaya waɗanda suke so ku koma cikin wannan kafircin za ku zamanto kun zo kuna kare su kun zo har kuna raunana lamarin su kuna cewa a ai su ma sun faɗi kalmar shahada dan haka su ma ƴan uwanmu ne wato waɗanda suke nema su sassauta sha'anin aqida su sassauta sha'ani ga waɗanda suka bayyana adawa ga musulunci cewa a kyale su ai musulunci addini ne wanda yake na zaman lafiya na musamaha na zaman lafiya a kyale kowa yayi abin da yake so ku kyale su musulunci addini na zaman lafiya shi yasa bai tilasta ma waɗanda suka saba masa a cikin aqida kanka da su aqidar su ba kafirai za su zauna cikin musulmi su rinka ibadar su kirista da yahudawa su rinka ibadun su ba a tilasta musu kan cewa sai sun zo sun yi addinin musulunci ba sai dai ba za a ba su damar su suka ga addini ba ko su rinka zuwa suna yada kiraye zuwa ga waɗansu wanda ba musulmi ba su rinka cewa za su shigar da wanda ba musulmi ba cikin addinin su domin musulunci addinin gaskiya ne kuma addini da ba na musulunci ba addinin ƙarya ne daular musulunci ba za ta ba da dama ga ƙarya ta rinka nema ta yada kanta ta yaki da gaskiya ba amma wanda yake shi ƙarya ya zaba za a kyale shi ya ƙaryarsa amma ba za a ba shi dama kan cewa zai yada ƙaryarsa ba a ce wai ai kowa yana da ƴancin ya yada addininsa a cikin daular musulunci ba a da ƴancin a yada addinin ƙarya saboda addinin musulunci addini ne wanda yake shine gaskiya wanda ya san awa sako ba gaskiya ba ne wannan ta samuhin addinin musulunci shi ne a kyana kowa ya addininsa shi sa a cikin tarihin musulunci duk inda aka rinka mai yahudawa azaba gudu suke suna zuwa daular musulunci yayin da aka kore su daga spain daga portugal sai suka tafi turki sai suka tafi zuwa daular ottoman turk daular usmaniya ta turkawa domin a can ne za su samu ƴancin a rayuwar addini addinin kirista baya ba da wannan damar ga wanda ya saba ma addininsa to amma waɗanda suka ce suna kan aqidar musulunci amma kuma suna yin musulunci zagon ƙasa wannan ba za a yi musu musamaha ba a ce a kuje ku yi munafuncin ku yanda kuke so waɗanda suke ganin kan cewa suna da ƴancin su haka su ne Allah maɗaukakin sarki yake musu inkari a nan wajen wanda suke ganin kan cewa ai waɗannan tunda su ma sun ce la ilaha illallah a kyale su ma a ɗauke su musulmi ne su ma a ba su dama kamar yadda kowane musulmi yake bayan Allah ya bayyana kan cewa sun fi dulmi a cikin ɓata kuna so ku shirar da wanda Allah ya ɓatar ne sai kuma ya ce kuma bayan haka waddu law takfurun so suke ku kafirta kamar yadda su suka kafirta kuma musulmi mumini haƙƙan shine ya fi kowa ƙin kafirci domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaqa ta'amal iman ya ɗanɗana zaƙin imani sahabbai suka ce wane ne wannan ya rasulullah yace man karaha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fil nar wanda yake kin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsuntar da shi daga cikin kafirci kamar yadda yake kin a jefa shi cikin wuta wato in dai imani ya shiga cikin zuci to babu wanda ya kai mumini kin kafirci saboda ya san duhun kafircin da yake ciki yanzu ko kai ne a ce yau gashi wai a ce baka sallah a ce ba kai ba sallah me amfanin rayuwa a ce yau ba kai ba sallah to waɗannan fa da suke nema da kuke nema kuke cewa a ba su damar su a yi musu musamaha waɗannan fa so suke su raba ku da sallah kamar yadda su ya zamanto kan cewa suna yin sallar wato suna sallar ba ruwansu da sallar in ma sun yi za ka same su suna yin ta ne cikin kasala ku zamanto daidai da su a cikin kafirci sai Allah ya ce to kada ku rike su zamanto majibinta lamari alwali shine wanda kake bashi wata keɓantacciyar soyayya wanda zaka mai da shi ɗan cikin gida naka na jiki kada ku mai da suna ku na jiki domin ba su da aminci ba su amince muku ba in suna tare da kafirai suke suna tare da su in suna tare da ku suke suna tare da ku saboda haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula dan haka ta yaya za a yi ku ja su a jiki bayan su kuma in sun koma wajen waɗanda suke gaba da ku ba sa cewa suna tare da ku Allah ya ce fa la tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah hasi sun yi hijira ma'ana wato hijira ita ce za ta nuna gaskiyar imaninsu wanda ya nuna cewa munafikan da ake nufi ba munafikan Madina bane munafikai ne waɗanda suke ba a Madina ba waɗanda suke sun ce sun shiga addinin musulunci amma sun ƙi su yi hijira su taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su zo su zauna su ƙarfafa daular musulunci waɗannan alaƙar musulmi da su shine kan cewa su ɗauke su a maƙiya har sai sun yi hijira. In sun yi hijira shikenan sai su kyale su, in ko ba su yi hijira ba fa in tawallau suka yi hijira fa khuduhum, Allah yake to ku kama su, duk inda kuka gansu ku kama su, su zaman tori batattun yaki. Wa qutuluhum, ku karkashe su. Wato kalmar shahada ta su bata yi musu amfani ba, domin kalmar shahada a baki suka faɗa kawai bata kai zuci ba. Kafirai ne, tun daga shi Allah ya ce wa dula takfuruna kama kafaru, sun riga sun kafirta. Kalmar shahada da suka faɗa bata tsare jininsu ba, domin ba su faɗe ta bi haqqiha ba, ba da haƙƙinta suka faɗe ta ba. Wa qutuluhum haythu wajadtumuhum, ku kashe su ko ina kuka same su. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, kada ku riƙi wani waliyi daga cikin su majibinci, wala nasira, kada ku riƙi wani mataimaki. Wato kada idan za ku je ku yaƙi kafirai ku ce za ku yi haɗin gwiwa tare da su su taimaka muku wajen yaƙin kafirai, domin in suka yi haka zai zamanto kun samu al-qaburul khamis ne a cikin fifth column, wato wanda suke suna cikin ku amma wanda suke taimaka ma maƙiyan ku suke taimaka ma. Shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku yi alaƙa tare da su. Ma'ana wato daular musulunci ba za ta yi alaƙa da wani wato a wata jama'a, ko da sun yi furucin addinin musulunci, idan dai suka zamanto munafukai ne ba masu gaskiyar imani, wanda suka ƙi zo su shiga cikin daular musuluncin su niƙa wuɗi su sallama ga wato jagorancin daular musulunci ba, ba za su ɗauke su zamanto suna tare da su ba, bal za su yi mu'amala da su mu'amalan maƙiya, saboda sun kasance tare da maƙiya addinin musulunci. Wanda duk suka kasance tare da maƙiya addinin musulunci ba su barranta daga gare su ba, su zo su kasance tare da musulmi, to za a ba su hukuncin maƙiya, ko da kusance yayin da suke ciki sun yi furci da kan cewa su musulmi ne. Irin wannan za ka same shi yayin da musulmi suke cikin halin yaƙi ne. Yanzu kamar waɗanda a cikin halin da musulmi suke a Jos, wanda ƙiri-ƙiri an fito an nuna duk wanda yake musulmi ya zamanto abokin gaban arnan da suke wannan jiha. To daga cikin musulmi wanda zai zamanto mai fuska biyu, in ya shigo cikin musulmi yana cikin musulmi, sannan in ya je wajen Jonah Jang yana tare da Jonah Jang tare da mutanensa, wannan ka amince masa? To wannan hukuncinsa hukuncin kafiri ake bashi, hukuncin kafiri ake bashi. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, yace sannan Allah ta'ala yace illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq, sai dai waɗanda suka sadu da mutanen da suke akwai alƙawari tsakaninku da su, kun yi alƙawarin zaman lafiya. Irin waɗannan munafukai idan suka je suka sadu da mutane waɗanda suke da alƙawari, kafirai ne, amma kuma kafiran da suke alƙawarin zaman lafiya tare da ku ba za su yaƙe ku ba, to waɗannan su waɗannan an yi togaciya gare su akan kada akan wato ku karkashe su ku karkama su, kuma kada ku riƙi abokan a majibinta a cikinsu, kada ku riƙi masu taimako, su waɗannan za ku kiyaye alƙawari gare su. Wato ma'ana waɗanda suka yi alƙawarin zaman lafiya tare da musulmi ko ba musulmi ba ne, ko da kuma waɗansu waɗanda suka ce su musulmi ne ba musulmin gaskiya ba, suka je suka zauna tare da su wanda ake alƙawarin zaman lafiya da musulmi, to sai a kiyaye wannan alƙawari na zaman lafiya ɗin, domin addinin musulunci ba zai yi lokaci ɗaya ya zo ya yaƙi tare da kowa da kowa, yana raba mutane mataki-mataki, akwai wanda ake yaƙi da su al-muharabun, sannan akwai wanda ake zaman lafiya da su, akwai kuma wanda suke ƴan baruwanmu, su ma ƴan baruwanmu a ƙyale su a baruwanmu ɗin, domin in ka matsa musu sai su zamanto tare da mayaƙa, to ka ƙyale su akan ƴan baruwanmu ɗin, saboda ba zai yi lokaci ɗaya ka yaƙi da kowa da kowa ba, wannan hikima ce. Shine Allah ta'ala yace illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum, ko kuma suka zo muku hasirat suduruhum, zukatansu sun riga sun takura an yuqatilukum, kansu yaƙe ku, ba sa so su zamanto tare da mutanansu kafirai da suke yaƙin ku, aw yuqatilu qaumahum, ko kuma su kasance tare da ku su yaƙi mutanansu, su sun zo sun ce mu muna so mu zamanto ƴan baruwanmu ba ma tare da mutanenmu akan yaƙin da suke tare da ku, wato ba su zamanto tare da ƴan zaman lafiya ba, ƴan alƙawarin zaman lafiya, ƴan huduna kenan. In kuka kula akwai abokan gaba al-muharabun, akwai munafukai da suke tare da muharabun, me hukuncinsu? Su ba muharabun ne, abokan wanda suka ce musulmi ne amma suna tare da masu yaƙin musulmi, su ma masu yaƙin musulmi ne. akwai kafirai waɗanda suke sanya alƙawarin zaman lafiya da musulmi shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su banu mudlik mutanen suraqa bin malik kamar su huza'a kamar mutanen bakr ibn wa'il waɗannan an yi alƙawarin zaman lafiya da su kafirai ne suka ce ba za mu yaƙe ka ba ya rasulullah ba za mu yaƙe ka ba ya muhammad ba za mu taimaki quraish akan yakin ka ba ni alƙawarin zaman lafiya tare da kai suka yi alƙawarin zaman lafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin hilf kan cewa duk wanda ya yaƙe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taimaka musu kan a yaƙe shi ku za a kenan amma suka ce ba za su zo su taimaka masa ba kan ya yaƙi quraish saboda su ba ruwansu da quraish amma sun yi alƙawarin zaman lafiya ba za su haɗa kai da quraish kan a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kafir munafikai da suka gudu musulmi wanda suka ce su musulmi ne amma munafikai ne suka gudu suka haɗu tare da waɗannan waɗanda musulmi suke zaman lafiya da su me hukuncin waɗannan munafikan su ma zaman lafiya za a yi da su ba za a yaƙe su ba hali na uku su ne waɗanda suka zo suka ce mu ba za mu hijira mu zo wajenka ba saboda muna da wata maslaha amma kuma ba za mu kasance tare da wanda suke yakin ka ba ba za mu kasance tare da mutane da suke yakin ka ba kuma ba za mu zo mu ce za mu zo tare da kai mu yaki mutanenmu ba mutanenmu makiyanka ne amma mu ba ma tare da su kuma mu ba za mu kasance tare da kai akan mu yaki mutanenmu ba shine hasirar suduruhu zukatansu sun takura an yuqatilukum su yaki ku ku musulmi aw yuqatilu qaumahum ko kuma su yaki mutanensu tare da ku musulmi to waɗannan Allah yake fa ini tazalukum idan suka kaurace muku wato suka ce ba ruwanmu da shiga cikin rigingimun ba ruwanmu da shiga cikin yaƙoƙinku ba kuma za mu yaƙe ku ba falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba shine ma'anar al-i'tizal din wa alqaw ilaykum as-salam suka ce abinda muke so mu zauna lafiya tare da ku ba ma san mu shiga cikin wani abu na yaƙi wa alqaw ilaykum as-salam fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila waɗannan Allah bai sanya muku wani tafarki akan su ba wato kada ku kashe su kada ku kama su ku ba su ƴancin su wanda ya nuna kimar zaman lafiya a wajen addinin musulunci ba so ake yi a rigima da kowa da kowa ba ƴan zafi ƴan cewa ai ina duk wanda tunda sun ce kawai su ba musulmi bane kawai shikenan komai ta fanjama fanjama a gama da su wannan zafin ba shi da amfani kamar yanda sassaucin in yayi yawa shi ba shi da amfani a ce a tunda sun ce musulmi ne a kyale su daidai wato kai mu'amala tare da mutane kowa gwargwadon irin abinda maslaha za ta tabbata wajen mu'amala tare da shi to kun ga waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ya yi togaci ya ce su waɗannan kada a yaƙe su illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasrar sudurhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum sannan sai Allah ya ce walau sha Allahu lasallatahum alaykum falaqatalukum inda Allah ya so da sai Allah ya sallada waɗannan da suke cewa ƴan basa so su yaƙi din sai ya sallada su akan ku falaqatalukum su yaƙe ku su haɗa kai tare da mayaƙan ku su zo su yaƙe ku wato a cikin wannan akwai wato a maganin zafin ƴan zafi masu zafi da suke ganin kan cewar ai shikenan tunda waɗannan sun ce ba za su yaƙe mu ba tunda dai ba sa cikin mu su ma duk mu haɗa da su ga baki da tunda dai ba su hijira sun zo wajen mu ba su ma mu haɗa da su Allah yake ku tuna ni'imar Allah a kanku da Allah ya so sai ya sanya zuciyarsu ta ƙeƙashe ya zama to ba sa jin tsoron yaƙi da ku zo su ƙara makarar kafirai ƙarfi su zo su yaƙe ku to amma yayin da Allah ya zama to ya yi haka ya bai sallata su a kanku ba suka zo suka ce su ba za su ƙara makafirai ƙarfi ba kaga sun rage makafirai ƙarfi kenan dan ka ku gode ma Allah ku bi umarnin Allah shi yasa sai yace fa in tazalukum idan suka kaurace muku ba su yaƙe ku ba wa alqaw fa in tazalukum fa lam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum assalam kuma suka mika zaman lafiya a gare ku suka ce a zo ai zaman lafiya fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila waɗannan Allah bai sanya muku wani tafarki akan su ba fatajiduna akharin amma za ka samu waɗansu
fatajiduna akharin yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ila al-fitnati umkitu fiha فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تخفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
To akwai kuma wata jama'ar daban a shara, wato wanda take ita ma ta tara sharri kamar jama'ar farko na munafikai. Allah ya ce tajiduna akharina, zaka samu waɗansu daban. Yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum, suna so su aminta da ku kuma su aminta da mutanensu. In sun zo wajen ku sai su ce mu musulmi ne, idan sun koma wajen mutanensu sai su ce mu muna tare da ku akan kafirci. Kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha, ko yaushe aka mayar da su cikin fitina, wato shine aka nemi su zo su yaƙi da musulmi, urkisu fiha, sai su jilmiya a cikinta, sai ka ga sun amsa, saboda suna ganin watakila wannan wata dama ce wanda za a gama da abin da yake kawo musu tsangwama na musulunci nan da yake tilasta su suke ɓoye abin da dama suke so na kafirci din, suke bayyana musulunci. Fa in lam ya'tazilukum, to waɗannan idan ba su ƙaurace muku ba, wa yulqu ilaykum assalam, ba su zo sun shiga cikin zaman, sun shiga cikin sulhun zaman lafiya tare da ku ba, wa yakuffu aydiyahum, ba su kuma wato kame hannayensu ga barin su zo ce za su yaƙe ku ba, fa khuduhum, waɗannan ku kama su, wa qutuluhum, ku karkashe su, haythu taqiftumuhum, ko ina kuka sami iko a kansu, wa ula'ikum, kun ga waɗancan ja'alna lakum sultanan mubina, ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, mun sanya hujja mabayyaniya a gare ku a kansu, wato kuna da hujjar kan ku kama su ku karkashe su domin sun zamanto tare da maƙiyanku. Waɗannan kamar yadda aka ambato cewa waɗansu mutane ne daga cikin taso kane akan mutanen Makka, kanu ya tuna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa yuslimuna riya'an, sai su ce sun musulunta domin a gani, thumma yarji'una ila quraish, sai su koma wajen quraish, fa yartakisuna fil awsan, su dilmiya a cikin daular bautar gumaka, yartabuna bidhalika an ya'manu hahuna wa hahuna, so suke su aminta anan su aminta a can. Fa amara biqatlihim, sai Allah ya umarni da a kashe su, in lam ya'tazilu wa yuslihu, in dai ba su ƙaurace ma musulmi ba, in dai ba su ƙaurace mayaƙan musulmi ba, ba su shiga cikin sulhu tare da musulmi ba. Shi yasa sai Allah ta'ala ya ce fa in lam ya'tazilukum wa yulqi ilaykum assalam, wato shine ba su shiga cikin sulhu ba, wa yakufu aydiyahum, ba su yanke hannayensu ga barin yaƙi ba, fa khuduhum, ku riƙe su zamanto wato ribatattun yaƙi, wa qutuluhum, ku yaƙe su ku karkashe su, haythu taqiftumuhum, ko ina kuka samu rinjaye, ko ina kuka samu wato kuka samu rinjaye a kansu, wa ula'ikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, Allah yace waɗannan mun sanya muku hujja mabayyaniya a kansu. To wannan shine yake nuna maka matsayin musulunci, yanda musulunci yake mu'amala tare da mutane, kowa dangane ya ajiye shi a inda yake ya dace ga maslaha ta addinin musulunci, kuma ai maganin barna ga barin addinin musulunci. Nazara inda ake dubawa, abun duba shine abun da zai kiyaye musulmi, ba abun da zai kiyaye kasuwancin waɗansu daga ciki ba, abun da zai kiyaye aƙidar musulunci. Ayoyin nan wato za ka fahimce su in ka karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma idan ka zo kai tadabburin abin da yake faruwa a cikin musulmi yayin da suka samu rigima tsakaninsu da waɗanda ba musulmi ba, irin waɗannan duk za ka gan su kamar yanzu irin rigiman nan da ake tsakanin musulmi a Jos, za ka ga duk irin waɗannan kashe-kashen mutane wanda Allah maɗaukakin sarki yake ambatawa. Kuma haka wajibin musulmi shine su ɗauki koyarwa alƙur'ani wajen mu'amalarsu da duk waɗanda suka kasance ɗarafi ne, duk wanda suka kasance ɓangare ne a cikin ɓangarorin wannan rigima, domin rigimar da yake faruwa a Jos rigima ce ta addini, bataka rigima ce da sunan addini, tunda za ka ga ma abin da ake nema a ga wanda yake da alamar sujada, ko ka sa ƙananan kaya, ka sa shirt, ka sa abin nan, ka sa necktie, ka matsa wuyan naka, in dai su ga alamar abin nan ɗin sallah a nan ɗinka a goshinka, kashe ka za su, saboda ba abin da suke nema ba wai yarenka suke nema ba, ba wai kawai suna neman Hausa Fulani ba ne, ba wai kuma kawai suna neman Babarbare ba ne, ba wai suna neman kuma wanda yake ba nufe ba ne, wanda yake da alamar sallah, masallaci suke nema. saboda haka a cikin wannan waɗanda za su zo su ce waɗanda za su zo ya zama tokan cewa suna so su samu wato su samu anan su samu a can suna tare da musulmi kuma suna tare da arna waɗannan a cikin musulmi su suka fi sharri bisa arna su suka fi sharri bisa arna kuma akwai su da yawa saboda haka irin waɗannan musulunci yana da tsarinsa na yanda yake mu'amala na wanda yake alaka tsakanin daula da daula yanda yake alaka tsakanin jama'a da jama'a to bayan an yi bayanin yanda alakoki suke tsakanin jama'a da jama'a da tsakanin daula da daula dangane kowa da dangane da irin matsayinsa sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayanin abin da ke faruwa kuma a cikin tsakanin musulmi na wanda zai kai ya zuwa ga wato rashin wato abin da zai kai ya zuwa ga rashin rayuwa abin da zai kai ya zuwa ga kisan kai domin kisan kai ya ɗaya daga cikin sababin da yake kawo tashin hankali a cikin tarihin al'umomi musamman a daular larabawa a kan mutum ɗaya idan aka kashe sai a shekara ɗari ana yaƙi ko da kuwa wannan wani lokaci ko kisan ma zai zamanto bisa kuskure ne to menene zai kasance idan a cikin al'ummar musulmi aka zo aka samu wannan kisan kai ɗin shin za a koma irin halin jahiliya ne ko kuwa wace shari'a ce ta zo wadda za ta yi maganin wato a wargajewar al'umma yayin da irin wannan ya zo faru a cikin al'ummar musulmi sai wannan ayar da za mu karanta ita ce ta zo akan wannan
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَتُو بَايَا كَسَن مُؤْمِنِي بَايَا كَسَن بَايَا يُوَا غَ مُؤْمِنِي يَكَشِي مُؤْمِنِي إِلَّا خَطَأً فِيدِي بِسَ كُسْكُرِي وَتُو سَبُودَ أَبِن دَكِي تَكَانُ مُؤْمِنَيْ نَسُوَيَيَّر جُونَا دَ كُمَا وَتُو قِيمَة دَ أَلْفَرْمَر دَكِي تِكِن رَم مُؤْمِنِي babu wani abu na duniya da zai sa mumini ya je gaba gadi ya ce zai kashe mumini dan uwansa ai wato wannan mustahil ne abin ya faru ba zai yi ba za a iya suranta shi ba illa hafa'a sai dai bisa kuskure to shi ko kuskure babu alaka ta wato ganka babu alakar umarni da hali baya zuwa dangane da kuskure tunda ba abu ne wanda yake an yi shi da niyya ba za ka ce ana umarnin kai a bisa kuskure ba za ka ce ana hana kai abu bisa kuskure ba domin abin da aka yi shi bisa kuskure aslan ba a san ma za a yi shi ba ya zo ya faru to shi yasa aka togace
wannan labari ne Allah ta'ala yake bayarwa wanda ya kunshi umarni ai kada mumini ya kashe dan uwansa mumini amma idan ya faru bisa kuskure to wannan ga hukuncin sa zai amma bisa ganganci kada mumini ya kuskura ya kashe dan uwansa mumini wannan ya nuna irin wato hadarin da ke cikin kisan kai Allah ta'ala yake wa man yaqtul mu'minan khata'a wanda duk ya kashe mumini bisa kuskure fatahriru raqaba to abinda zai yi shine ya enter da wato rai ya enter da raqaba shine rai wuya wato bawa wanda yake namiji ko mace ar-raqaba anan wajen shine wanda yake bawa yana cikin bauta wanda yake abu ne wanda yake da sananne ne mai yawa ne a cikin su farkon zuwan musulunci bauta tana da yawa domin akwai hanyoyin bauta da yawa na farko ta hanyar kamar batun yaki in an yi yaki na biyu ko kuma kawai akai hari a je a kamo bayi na uku ta hanyar iyaye su sayar da ƴaƴansu in talauci ya ishe su kamar yadda ake a Djibouti idan talauci ya isa sai kawai a je a sayar da iyaye su je sayar da ƴaƴansu dala 600 to a da a lokacin jahiliya ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi kenan ko kuma bashi idan bashi yayi ma mutum nauyi ya kasa biyan bashi sai shikenan ka zaman to bawa shikenan sai mutum ya zaman to bawa saboda ya kasa biyan bashi to musulunci sai zo biya hana dukkan hanyoyin da ake yin bauta sai hanya guda daya shi ta hanyar wanda aka kama shi a yakin da aka yi fi sabilillah saboda ya cancanta ya zaman to bawan mutane tunda ya zaman to bawan Allah da kira an kira shi ya zaman to bawan Allah yaki sai da aka kama shi karfi da yaki to haƙƙinsa ya zaman to bawan mutane sai aka yi masa wannan mu'aqaba wanda a cikin wannan akwai hikima na azaburan mutane kan su tashi su je su jihadi fi sabilillah duk hanyar da ake daukan bayi musulunci ya hana su sai ta wannan hanyar kawai ita ma wannan hanyar da aka kyale ta sai aka fito da hanyoyin ƴan tabayi masu yawa na farko da kafarar kisa da kafarar zihar da kafarar rantsuwa sannan kuma yana daga cikin ayyuka nagari da ake so a yi a samu lada sayyidina umar saboda yayi musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanka akan sulhun hudaybiya saboda ya ga sharuɗan sulhun kamar muna da ya bada kaskanci ga musulunci yake tayima annabi yake tanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da suratul fath ta sauka an tana sauka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina umar ya kira shi ya karanta masa inna fatahna laka fathan mubina yace awa fatahun huwa ya rasulullah yanzu wannan fatahi ne ba fa bude maka bane wannan aya ta sauko bayan sulhun hudaybiya ne sulhun hudaybiya da ake ganin kaskanci ne ga musulunci sai Allah ya faɗa inna fatahna laka fathan mubina dan a tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin mun yi maka fatahi sai sayyidina Umar yace awa fatahun huwa ya rasulullah yanzu wannan fatahi ne yace i wa rabbi i na rantsa da ubangiji na to saboda wannan sayyidina Umar bai gushe ba koyo sai san bawa sai ya enter da shi saboda tanka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dan wannan ya zamanto masa kafara duk da yake ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai masa rarauka akan abin da yayi ba saboda ya san yana yi ne saboda kishin addinin musulunci da kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda sayyidina Umar yana ganin bai yi ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya cancanta yi ladabi ba yake ta yin kafara to kaga wannan ma wata hanya ce ta kawo ƙarshen bauta to saboda haka abinda aka ce mutun yayi bayan idan kisa ya samu na kuskure kisan kuskure abinda ake nufi da illa khata'a kuskure shine baka yi niyyar kisan ba da abinda baya yin kisa sai kisan ya afku baka yi niyyar kisan ba da abinda baya yin kisan sai kisan ya afku kamar ka zo jifan maciji kana jefa dutsen sai kawai wani ya kullo kaga kai ba shi ka nufa ba sai ka same shi da wannan dutsen wannan ya zama sanadiyar mutuwansa kaga kai ne ka kashe shi amma bisa kuskure tunda ba shi sai niyyar kisa ba ko kuma ya zama to kan cewar kai ma mutum da abinda ba shi ne yake kisa ba galiba kai masa kamar mutum ya zo tashi kawai kamar ka jarigar mutum kana so kana nema kai masa magana ka ja shi wani ashe jin nan da kai sai ya zo ya hadu da ajali ya je ya makurin shi a nan wajen sai ya mutu to kaga baka niyyar kace shi ba wannan duk kuskure ne to idan irin wannan ta faru to Allah ta'ala yake fa tahriru raqaba man yaqtul mu'minan khata'a wanda kashe mu'mini bi ta kuskure fa tahriru raqaba to wannan sai ya enta bawa bawa din nan ba wai namiji bane kawai ko mace ko namiji kuma sharadinka ya zamanto wanda ko dan karamin yaro ne wanda yake za a iya wanda inda za a kaddara ya mutu za a yi masa sallah shine wanda yake yayi kuka yayin da aka haife shi ko shine za a iya mai da shi ya zamanto an yanta shi kafara ta yi duk da yake Imam Malik da Imam Shafi'i suna cewa sun so a ce wanda za a yanta ya zamanto wanda yayi sallah ne yayi azumi musamman sharadin da aka ce fatahriru raqabatin mu'mina mu'mina ya zamanto akwai dalilin imaninka wani daga cikin sahabbai ya yanta bawa baiwa yana shakka akan imaninka sai ya kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata aina Allah ina Allah yake tace fi sama yana sama ma'ana yana saman al'arshi sai ce i'tiqha fa hiya mu'mina kai in ta mu'mina ce ta san Allah ta san Allah ta san Allah da tsofin sa na daukaka yace ka yanta ta saboda haka sharadi ya zama tu mu'mina fa tahriru raqabatin mu'mina abu na farko kenan da zai menene hikimar yanta bawa hikimar yanta bawa shine kan cewar shi yanci kamar rayuwa ne kamar yanda bauta kamar mutuwa ne yayin da ka kashe musulmi ka kashe dan uwanka mumini yana sallah ka tsayar da sallar da yake zai hayayyafa ya samu musulmi yaya ya kara ma addinin musulunci ka yanke wannan fa'ida da maslaha da dama ga addini a cikin rayuwarsa watakila zai zamanto jangwarzo ne da zai yaki ga addinin musulunci ko sallar da yake yi kara wata kariya ce yake bayarwa ga al'umma maimakon ga yake ma addinin musulunci to da ka zamanto kai ne ka sababa mutuwarsa ka sababa wato tashinsa daga bayan ƙasa ƙarshen rayuwarsa to sai aka ce abinda zai zamanto maka kafara ga wannan shine ka yanta bawa wani wanda yake shi wato ka dawo da shi ka bashi yancin ya bauta ma Allah bisa hurriya domin bawa akwai abubuwa da yawa na ibada da baya yi juma'a ba wajiba bace akan bawa haji ko yayi haji in daga baya aka yanta shi sai ya sake yin wani haji domin haji ba wajibi ne akan sa ba akwai da dama na hukunce wanda bawa ba zai yi ba to sai aka ce ka yanta shi domin ya zamanto kan cewa kamar ka samar da wata rayuwa ce a maimakon rayuwar da ka sababa a wato gushewarta wannan haƙƙin Allah ne tahriru raqaba wannan kafara haƙƙin Allah ne wadiyatun musallama da kuma diya a bar bayarwa ila ahlihi ya zuwa ga iyalansa wato magajansa wannan haƙƙin ɗan uwan mamacin ne haƙƙi ne da ya rataye da jininsa cewa tunda ka kawar da shi daga bayan rayuwa to wannan diyar ita ce za ta zamanto wadda za ta yi jabari wadda za ta wato tayar da kariyar da ta sa da ka sa musu a cikin zuci na rashin ɗan uwansu na zamantowa kai ne sababi wannan diya ɗin Al-Qur'ani bai bayyana nawa ce ba amma a bashi wani ciki tun a cikin jahiliya tana nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita raquma 100 su ne diya da 10 ake bayarwa lokacin Abdulmuttalib ibn Hashim kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma guda 100 domin shine yayi alwashin cewar zai wato yanta ɗaya daga cikin ƴaƴansa idan ya sa idan ya gano idan Allah ya bayyana masa rijiyar zamzam da ya gano inda rijiyar zamzam take shikenan yace zai cika wannan bakance da yayi aka ce aje a sa cikin ƴaƴansa wa zai yi da aka je aka yi abin kyauro aka fitar da ƙuri'a ta kyauro sai ta fada akan Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma duk ƴaƴansa ba wanda yake so kamar sa sai ce to ba yadda za a yi ayi a samu maimako a wannan me zai yi ya zamanto ya tsirar da Abdullahi sai aka ce to sai a zo a gwada tare da diya diyar ta dai raquma 10 ne aka ce to sai a zo a dauki a zo ayi ƙuri'a ƙuri'ar fa da take ba wai ƙuri'a ce ta kaci ba ƙuri'a ce ta gumaka al-azlam kyauro da ake yi aka zo aka ce ayi tsakanin Abdullahi da raquma 10 da aka sa raquma 10 aka sa Abdullahi sai ta koma kan Abdullahi bai har yanzu shi ake so aka ce a ƙara goma aka yi 20 duk da haka kan Abdullahi sai da aka yi guda 100 sannan ya koma kan raƙuma to shi kenan sai ya bayar da raƙuma 100 aka yanta Abdullahi to tun daga lokacin sai diya sai Quraishi suka maida diya ta zamanto raƙuma 100 sauran larabawa sai kuma suka bi Quraishi akan haka to hadda musulunci yazo aka yi ikrarin akan haka cewa diya ta kashe mutum raƙuma ne guda 100 sunna ta bayyana cewa raƙuma yanda za su zamanto muhammasa a kasa su kashi 5 guda 20 hiqqa guda 20 jaba'a guda 20 bint makhaf guda 20 bint labun guda 20 ibn labun aka yi ɗan shekara wato ɗan shekara 2 sannan ɗan shekara 3 sannan ɗan shekara 4 sannan ɗan shekara 5 haka ake rarraba su to sayyidina Umar sai ya ce ahalu zahab wanda suke kudin su suna ta'amuli da dinari ne kamar mutanen Sham kamar mutanen Misra sai su bada dinari 2000 wanda kuma suke ta'amuli da azurfa wanda suke wato a daular Faris shine kamar mutanen Iraq da mutanen Madain sai su bada dirhami 12,000 amma asalin diya wato raqumi 1000 ne shi yasa Imam Shafi'i yake cewa raqumi 100 Imam Shafi'i yake cewa kimar su ake dubawa Sayyidina Umar da ya sanya zinare 1000 ga masu zinare kimar raquma 100 ne a zamanin ba lalle kimar ta zamanto haka ba saboda haka yanzu da muke kiyasin diya akan zinare 1000 bisa wannan fatwa ta Sayyidina Umar mun dauke ta zamanto asali ne amma mazhabin Shafi'i asali shine raqumi 100 saboda haka a kowace shekara aka zo a kaddara diya maimakon ayi da zinare 1000 ko azurfa 12,000 da kimar raqumi 100 za a yi a mazhabin Imam Shafi'i wanda yake mazhabinsa ta fi karfi saboda dogaranta da yake akan sunna da kuma kan cewa shi kansa Sayyidina Umar wajen neman aiwatar da abin da yake na sunna ne ya yi ijtihadi akan wato ya sanya shi zaman to zinare 1000 ko kuma abin nan azurfa 12,000 wannan ita ce diya kamar yanda yazo ga duk wanda yake tankai bisa kuskure to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana halin da mumini yake wannan shine hukunci akan mumini inda za su zama to a tsakanin su da juna a daular musulunci idan aka yi bisa kuskure kuskure yana da fuskoki masu yawa bayanin su yana cikin kitabun fiqh yana daga cikin abin da aka tsawaita wajen bayanin su musamman ma dangane da wato masu hawa abin hawa da kamar masu tuka mota to masu tuka mota duk akwai kiyasi akan hukuncin su dangane da mai hawa mai tafiya akan raqumi ko mai tafiya akan doki da sawa'un sun yi karo ne dukkan bayanan su yana cikin kitabun fiqh malamai sun riga sun gama bayani akan wannan wanda tafsilin yanda kuskuren yake yanda za a dora ma wannan ko kuma a dora ma wancan ko kuma a raba tsakanin su duk wannan bayanin yana cikin kitabun fiqh to sannan kuma aka yi bayanin idan ya zamanto cewar kisan ya afku tsakanin mumini da mumini amma kuma ba tare suke ba a waje daya Allah ya ce fa in kana min qaumin aduwin lakum idan wanda aka kashi ya zamanto yana daga cikin mutane waɗanda suke makiya ne a gare ku wa huwa mu'min alhali kuma mu'mini ne fa tahriru raqaba to sai a yanta bawa saboda alfarmar jinin nasa haƙƙin Allah ne anan fa tahriru raqaba afwan wajen fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaqu sai dai idan sun yi sadaka ma'ana sai dai in sun yafe Allah ta'ala ya kira yafe wasu a matsayin sadaka domin idan mutum wato waɗanda ya zamanto diya ta wajaba a gare su an kashe musu ɗan uwa su ne za su ci diyar wato magadansa kenan idan kuma magadan su ne za a ba ma diyar su waɗannan magada idan suka yafe to tamkar sun yi sadaka ne wato kamar sun karɓi diyar ne sannan kuma suka bayar da ita sadaka ga shi wanda ya kisan kan shi yasa Allah ta'ala ya ce illa an yasaddaqu sai dai idan sun yi sadaka shine Allah ta'ala ya ce fa man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun la wanda ya sadaka da wannan diyar wanda ta hawo akan sa to wannan ya zama to kaffara a gare shi fa in kana min qaumin adubin lakum wa huwa mu'min in ya kasance daga cikin mutane waɗanda suke makiya a gare ku wato kuna yaki tare da su wa huwa mu'min wato shi yana cikin mutane musulmi ne amma kuma mutanansa suna yaki tare da su to a nan wajen in aka kashe shi shine kamar a ce musulmin makka yayin da ba a yi hijira ba ba a yi fatuhu makka ba musulmi ne a makka sai aka je ya yi tafiya yaki ba a san musulmi ba ne an ɗauka yana cikin ƙuraishu kafiri ne shi ma sai aka kashe shi bisa kuskure to in aka kashe shi bisa kuskure za a yanta bawa saboda alfarmar ransa rai mumini rai na mumini wanda aka rasa za a yanta bawa amma diya fa babu diya inda sai Allah ta'ala ya ce kawai fa tahriru raqaba abinda raqabatul mu'mina babu zancen diya domin in aka bada diya kamar an karfafa ƴan uwansa kafire akan musulmi ne an karfafa ƴan uwansa kafire akan musulmi kuma diya ana bada ita ne saboda lallashi da ɗebewar zafi na rashin ɗan uwa to waɗannan da suka rasa ɗan uwansu ai ba ɗan uwansu bane haƙiƙatan tunda su kafire ne shi kuma musulmi ne dan dai kawai yana daga cikin su danginsa ne wannan ba zai sa a ba su diyarsa ba wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuma ya kasance daga cikin mutane ne wanda yake akwai alƙawarin zaman lafiya tsakaninku da su shi ma wato mutane ne wanda suke kafiran amana kafire ne amma na amana sai ya zama to kan cewa kun kashe shi nan ayar ba ke bayanin ko mumini ne ko ba mumini bane amma tunda farkon ayar ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ana magana akan mumini ne mumini ne amma mutanen ka kafiran amana ne to shi wannan fadiya sai a bada diya ya zuwa ga fadiyatun musallamatun ila ahlihi sai a bada diya diya ce wanda yake amma ake bada ita zuwa ga iyalansa wa tahriru raqabatin mu'mina akuma yanta bawa mumini a maimakon wannan kisan da aka yi faman lam yaji wanda bai sami ikon yin wannan kafarar ta yanta bawa ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to azumi na wata biyu mutatabi'aini masu bibiyan juna wajibi ne akan sa aifa alaihi siyamu shahrayn mutatabi'aini taubatan min Allah yin wannan kafara tuba ne daga Allah wato Allah ya karbi tubansa idan yayi wannan azumi dole ne ya zamanto an mutatabi'aini a saje abinda yake yankewa na larurar shari'a za ta zamanto togaciya za ta zama ba za ta hana at-takabbur din ba bibiyan juna alal misali kamar mace ce kafara ta hau kanta sai haila ta zo mata wannan kwanaki na haila din ba za su yanke takabbur ba tana gama hailar da take ci gaba haka zalika mutum ne yana cikin wannan kafara sai rashin lafiya ya same shi shi ma a wajen wannan rashin lafiya din zai sha azumi daga ya samu lafiya sai ya dora ya gina akan wannan a bisa mafirin jayin maganan malamai in rashin in tafiya ce fa tafiya ma uzuri ce a wajen waɗansu malamai uzuri ce amma a wajen Imam Malik yake cewa ba zai yi tafiya ba in ya san zai sha azumi sai ya zauna a gida ya kinta da tafiyar ai ba dole ba ce in ta kama dole kuma ya yi sai dai ya sha azumi din shi a wajen Imam Malik azumi ba uzuri bane tafiya ba uzuri bane wanda zai yanke jerantawa na azumin kaffara dole ne ya jeranta sauran malamai kuma waɗansu malamai suna ganin kan cewa tafiya ma uzuri ce wanda yake shine abinda malaman lajinar da'ima ta Saudiya suke fatawa da shi kan cewa tafiya uzuri ce kuma shi domin shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal al-ahsan mutum ya ihtiyati kada ya yanke saboda tafiya saboda sabani domin ya zamanto kan cewa ya fita daga cikin sabanin malamai in yayi haka wannan sai zamanto tuba gare shi daga Allah tabaraka ta'ala wa kana Allahu aliman hakima Allah ya tabbata masani ne hikima ومن يقتل مؤمنا متعمدا وندق دي يكشي مؤمني متعمدا دغنغان شيني دغنغانكي يا زمانتو يا دو يكشي شي دا ابوندا غالبي زي كيسا كما ينا نوفن يكشي شي دين تو فجزاؤه جهنم wannan sakamakon sa wutar jahannama خالدا فيها yana mai dawama a cikin ta وغضب الله عليه الله yayi fushi da shi ولا عنه الله ya tsine masa albarka وأعد له عذابا عظيما الله ya tara da masa azaba mai girma wannan ya nuna kan cewar kisa yana daga cikin manya-manyan zunubai domin gashi har an yi tawa'udi ga cewa wanda ya yi zai dawwama a cikin wuta to waɗansu malamai sun ce dawwamar da ake nufi a nan wajen ba dawwama ce ta dindindin ba ana nufin zai zauna a cikin wuta ɗin zamani mai tsawon gaske tunda babu abin da zai dawwamar da mutum a cikin wuta har abada in ba shirka ba tunda Allah ta'ala ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yafe koma bayan shirka ga wanda ya so daga wannan saboda ayoyin da suke magana akan cewar wanda masu sako ba za su dawama a cikin wuta ba da hadisai suna da yawa don haka ne malamai suka togace suka fassara suka yi tawilin ma'anar khalidan fiha da cewa zai kasance a cikinta lokaci ne dadewar gaske wato wanda bai tuba ba kenan amma ko wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa kamar da yazo a cikin suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, sai dai wanda ya tuba, tunda kuma Allah yana maganan wanda suka yi shirka ne da suka yi kisa suka yi zina, Allah ya ce illa man taba, sai wanda ya tuba daga cikin su, wa amila amalan salih wa amana yayi imani wa amila amalan salih ya aikata aiki nagari, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wadannan Allah zai canza miyagun ayyukan su zaman tukyawawa. Kuma da hadisan da suka zo kamar wanda ya kashe mutum 101 daga baya ya cika da nadarin yace yana da tuba, aka ce waye zai hana shi tuba, Allah madaukakin sarki ya ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan kissar, ya tabbatar da ita domin ya nuna kan cewar wanda yake san kai yana da kofar tuba, amma ya kamata mutum ya ji tsoron Allah saboda wa'idin da ke ciki. Waɗansu sun ce wa'idin nan yana nuna cewa a babinsa yake, cewa wanda yake san kai da gangan, wanda yake san kai da ganganci, wato zai dawoma a cikin wuta, ma'ana Allah ba zai bashi muwafaqa kan ya tuba ba. In yayi da ganganci Allah ba zai masa muwafaqa tuba ba, dan saboda mutum wato ya kama hannunsa daga cewa zai kashe mumini. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu al-abdu fi fushatin min dinihi ma lam yalqa Allah bidamin haram, mutum ba zai gushe ba yana cikin yalwa, yana cikin sauki, yana cikin walwala da dama a cikin addinin sa, matsawar bai haɗu da Allah da jini wanda yake na haramun ba, wato matsawar bai kisan kai bisa haramci, wato ya kace wani da ganganci ba. Kisa da ganganci yana daga cikin manyan zunubai da mutum ya zamanto idan ya je ma Allah da shi, to shikenan fa ya riga ya shiga cikin takura, sai kuma yadda Allah ta'ala ya yi da shi. Allah ya kiyaye mu, Allah madaukakin sarki ya mana zamantakar, Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta, Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.